بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokin mu a wannan safiya ta Lahadi a yau muna 19 ga watan Jumadal Ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 9 ga watan 11 shekara 2025 miladiya wannan shine darasin mu na 30 a cikin karatun mu na littafin Al-Aqidatu Tahawiyya wallafar al-imamu Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad ibn Salama al-Tahawi rahimahullah wanda muke gabatarwa a wannan majalisi mai albarka a nan masallacin da ke don unguwar Laji Kotas a nan cikin garin Bauchi darasin mu na baya mun tsaya kan gaba ta 76 zuwa 77 da 78 amma za mu dawo insha Allah ta'ala zuwa kan gaba ta 77 domin mu dauko karatu daga kan gaba malam yake cewa wa nu'minu bil kiramil katibina malam yace sannan mu ahlus sunna na daga cikin aqidun mu shine mun yi imani da al kiramul katibin sune wato mala'iku masu daraja masu matsayi al-kiram jam'i ne na al-karim mala'iku masu karamci a wajen Allah tabaraka wa ta'ala masu matsayi masu daraja a wajen Allah sannan al-katibina waɗanda suke sakatarori ne su masu rubutu ne su fa inna allaha qad ja'alahum alaina hafizin domin Allah madaukakin sarki ya sanya su su zama masu kula akan mu masu lura da dukkanin abubuwan da muke yi da duk abubuwan da muke aikatawa suna rubuce shi ma Allah subhanahu wata'ala kamar yadda Allah ya tabbatar mana a cikin alqur'ani wa inna alaykum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun Allah ya ce lallai a tattare da ku akwai wasu masu kula akwai wasu masu lura masu karamci masu daraja sannan marubuta ne su duk abin da kuke aikatawa suna sani kuma suna rubuta shi ko menene shi saboda haka Allah ya tabbatar mana cewa duk abin da muke aikatawa da duk abin da muke furtawa Allah ya sanya waɗannan mala'iku su zama masu rubutawa idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid akwai raqibun atid suna gefenmu duk inda kake tafiya ka motsa suna tare da kai ko menene ka aikata kuma suna rubuta shi za su rubuta komai sannan kuma ranar alkiyama akan idonka za su mika shi zuwa ga sarkin da baya zalunci al-Malikul Qahar. Allah madaukakin sarki ya samu dace. So ayoyi da yawa na Al-Qur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun nuna mana cewa akwai mala'iku waɗanda suke wato rubuta mana dukkanin ayyukan da muke aikatawa. Allah yana cewa am yahsabuna anna la nasma'u sirruhum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun. Allah ya ce shin wai suna tsammanin cewa ba ma jin sirrin su da suke yi da ganawan su da suke yi tattaunawan su da suke yi meeting da suke yi a boye. Allah ya ce sun dauka ba ma ji ne. Allah ya ce bayan ma muna ji to wa rusuluna ladayhim yaktubun, muna jin su sannan kuma mun sanya musu ɗan sakon mu suna rubuta duk abin da suke aikatawa. Ko me mutum ya aikata, akwai waɗanda Allah ya ɗaura musu aikin su rubuta, kuma za su rubuta, sannan kuma ranar tashin alkiyama za a miƙo masa shi a matsayin littafi ya karanta. Wa kullu insani alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi wa nukhriju lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabak kafa bi nafsika alyawma 'alayka hasiba. A wata ayan yace yawma nad'u kullu unasin bi imamihim فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. كوا ذا باشي لتابين سرانا القيامة كما كوا ذا أتير شي كارنتا باسي أمك دوغن جوابي با باسي أمك دوغن بياني با كوي تندقى لتابين كهانكا تو إقرأ كتابك كارنتا لتابين كاركنكا كفا بنفسك اليوم عليك حسيبا كي أكارنكنك أيو zuciyarka ta isa ta yi maka hisabi. Kana karantawa to ba ba ta lokaci, ka san ina ne makomarka, ka san inda za ka tafi. Saboda haka duk inda muke to mu sani cewa a waɗannan mala'ikun suna tare da mu, kuma suna rubuta dukkanin abin da muke aikatawa. To lallai kuwa ya dace mu dinga jin kunyar Allah, kuma mu dinga jin kunyar waɗannan mala'iku, kamar yadda ya zo a wani hadisi wadda Imam Tirmidhi ya rawaito. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma'akum man la yufariqukum illa 'inda al-khala'i wa 'inda al-jima'. Akwai wasu mala'iku su kullun suna tare da ku, waje ɗaya ne suke rabuwa da ku, wajaje guda biyu shine in za ku shiga banɗaki da kuma lokacin da mutum zai tara da iyalin shi. To wannan sai su rabu da ku, sai ce to fastahiyuhum, ku ji kunyansu, wa akrimuhum, ku karrama su, ma'ana kar ku kai su inda yake akwai sabon Allah a ciki. Shine kunyansu da za ku ji, domin a ce su gashi nan wannan mala'ika ya dauki alkalami zai rubuta sabon Allah a kanka, kaga akwai abin ka ji kunya. Ballantana ma aikin da mutum zai gudu ya buya ma kowa saboda yana jin kunya, amma kuma ba ya jin kunyar mala'ikun nan, kuma ba ya jin kunyar Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ka samu zama masu kunyarka. Saboda haka wannan aqida ce ta Ahlus Sunna, cewa muna imani da waɗannan mala'iku waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye su domin su zama masu kula da kuma lura da dukkanin abin da muke aikatawa. Wajibi ne kuma dukkanin musulmi ya yi imani da waɗannan mala'iku da kuma tabbatar da cewa akwai su, ya zama aqida ce a cikin zuciyarsa wacce baya shakka ko kokonto a kanta. Yace wa nu'minu bi malakil mauti al muwakkali bi qabdi arwahil alamina. Sannan mun yi imani da mala'ikan mutuwa wanda aka wakilta shi ya dinga karbar rayukan mutane, rayukan talikai gaba daya. Duk wani wanda zai mutu a cikin talikai, in an ce al alamin, ya shafi duk wata halitta mai yawo a bayan kasa. Sawa'un mutum ne, dabba ce, aljani ne, tsuntsu ne, kwaro ne, ko menene, in dai har yana yawo a bayan kasa kuma yana da rai, yana busa numfashi, to zai mutu. To wanda aka wakilta ya dinga karɓar rayukan matattun shine malakul maut. Allah yana cewa qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Mala'ikan mutuwa da aka wakilta shi akan ku shine zai karɓa rayukanku, sannan kuma zuwa ga ubangijinku za ku koma. Saboda haka wannan dole ne mutum ya yi imani da wannan, kuma ya yadda cewa akwai malakul mauti sannan kuma akwai mutuwa wanda ita kan dama mutuwa har kafirai ma sun yadda da ita ko duk da suna musun tashin alkiyama amma sun ce in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya ai iya rayuwar duniya ne kawai ba wata iyakaci ne mu rayu sannan mu mutu wa ma nahnu bima ba'usin ba maganar tashi rayuwar guda ɗaya ce kawai in an yi rayuwar duniya kuma a mutu ya yadda za a mutu amma bai da za a yi tashin alkiyama ba kaga wannan shine asalin sufahu minan nasi ai yadda ka san da kana mace baka nan sai da aka ga dama ka zo kafin ka zo to dole ka yadda in dai ka mutu nan ma fa sai yanda aka yi da kai in dai baka yadda za a yi tashin kiyama ba to bai kamata ka yadda ka mutu ba saboda in ka bari ka mutu to kawai ka san sai yanda aka yi da kai kuma bayan mutuwanka sai yanda aka yi da kai saboda haka mala'ikan mutuwa shike karbar rayuka kuma kaga shine wanda ya gallabi ya addabi duniya gaba daya har yau aka rasa ya za a yi da shi duk ci gaban da aka yi a duniyan nan da wayewan duniya da duk abin da aka yi a duniya har yau ba wanda ya taba zama ya tunanin ya ce to wai wannan mutuwan da ake ta yi din nan ka ya kamata a kawo ƙarshen ta dan inda a ce akwai wata hanyar da za a kawo ƙarshen mutuwa to ba za a maida hankali akan kera sabbin jirage da motoci ba dan jirage da motocin akan kera su dan a hole da su sannan kuma su zama silan mutuwa to aida ya kamata a yi tunanin ya za a tsaye da mutuwan nan ne ka ya kamata a ce yanzu duk ci gaban da aka samu a duniyan nan har yanzu kuma ana mutuwa kuma ba wanda ya yi tunanin ya za a kawo ƙarshen mutuwa wannan fa zai nuna maka shi Allah dole kawai akwai wani wanda ya fi ƙarfin kowa da yake kashe wanda ya ga dama wannan ya nuna maka kawai wanda ya fi ƙarfin kowa ne kawai yake kashe wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama shi ne Allah kuma alwahidul qahar kenan duk mutum ya gama bagabniyansa da takabburancinsa da girman kansa da nuna isansa Allah ya ce mala'ika je ka ɗauko shi kuma dole ya amsa kira dole zai amsa kira kai ko ashe wannan ya nuna maka gazawan duniya a harkan technology da harkan ci gaba da wane ne tunda har aka manyan shugabannin kasashe suna mutuwa manyan ministoci suna mutuwa manyan masu mulki suna ta mutuwa kuma har yau ba a samu wani forum da za a tattauna a ce ku je ku yi bincike wai wannan mutuwan kan ta ina take zuwa ya za a yi mu katse ta babu kowa ya sallama kowa ya miƙa wuya har Donald Trump yanzu jiran mutuwa yake yi shi ma yadda mutuwa zai yi yana jiran nan da zai mutu ya tabbatar cewa duk hare-haren da yake kaiwa ya kai can shi ma ya tabbatar cewa akwai ran da tashi ƙarshen tuka-tukan nasa zama tik shi ma ya ƙare shi ma ya yarda cewa akwai ran da zai mutu kaga kuwa ai abun lura ne abun a kula da shi ne Allah ya kyauta malam yake cewa to kaga mun yi imani da malakul mauti wanda shi aka wakilta ya dinga karbar layukan bayi to tambaya me yiwuwa idan ka karanta alkur'ani kaga kamar akwai wasu ayoyi watakila da suke cin karo da wannan ayan ta kulliyata wafakum malakul mauti allazi wukila bikum kaga nan Allah ya ce shi Allah da kansa yake shi mala'ikan mutuwa shine mai karbar rai a suratu zumari sai ya ce Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha almauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun kaga yace Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha Allah da kansa yake karbar rayuka lokacin da ajalin mutuwar su yayi kaga nan wannan ayan ta suratu sajada wancan an ce mala'ikan mutuwa ke karbar rai wannan kuma ayan suratu zumari ta ce Allah da kansa ke karbar rai to idan ka tafi wasu surori irin suratul an'am zaka ga Allah kuma yace bataliyan malaiku ke karbar rai wa huwa al-qahiru fawqa ibadi wa yursilu alaykum hafazatan hatta idha jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarridun thumma ruddu ila Allahi mawlahumul haqq ala lahul hukmu wa huwa asrarul hasibin kaga Allah yace wa yursilu alaykum hafaza Allah shike turo muku wasu masu kula da ku hatta idha jaa ahadakumul mautu har sai sanda mutuwa ta zo ma dayan ku tawaffathu rusuluna sai mala'ikunmu ƴan saƙonmu sai su zo su karɓi ransa wa hum la yufallitun ba sa sakaci ma'ana in shi an ce yi kaza yi sallah yi azumi yi kaza duk yana sakaci yayi wasa to su ba sa sakaci ana ce je ku ɗauko shi on the dot ba ɓata lokaci za su je su tauda shi ba ɓata lokaci to kaga sai ya ce a nan sai ya ce mala'iku ne ƴan saƙo ke karɓar rai a wancan ayar ta suratu zumar ya ce Allah da kansa ke karɓar rai a ayar suratu sajada ya ce mala'ikan mutuwa ke karɓar rai shin yanzu kenan akwai contradiction tsakanin wannan ayoyi babu cinkaru ba cinkaru kaga ta inda dan qur'ani zalla zai halaka kenan ta inda dan qur'ani zalla zai halaka kenan yanzu zallan qur'ani ta ya wayannan ayoyin guda uku za su fassaro an ce mala'ikan mutuwa ke karbar rai an kuma ce Allah ke karbar rai an kuma ce mala'iku ne bataliya ke karbar rai da qur'ani zalla ya wayannan ayoyin za su fassaro kaga ba za su fassaro ba sannan anan cewa Allah ya tawaffatu rusuluna bai ce mala'ikatuna ba sai ce tawaffatu rusuluna manzannin mu kenan duka manzannin Allah da aka aiko su ake tattarawa a harar zuwa su karɓi rake tunda rusuluna Allah ya ce in kuma ka fassara da wata kalmar da ba rusuluna ba to dole ka kawo a ina ka samu wannan Qur'ani ina ka taba ayan da aka ce mala'iku su ne rusuluna kaga wannan ba za ta fassara da zallan Qur'ani ba to sai ka koma hadisi a nan ne zaka ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna maka irin yadda mala'iku ke saukowa lokacin karɓar rai idan mutumin kirki ne ya gan su farare da fararen tufafi da farin likafani da turare daga gidan aljanna mutumin banza ya gan su bakake da bakaken tufafi da bakaken fuskoki da bakin likafani sannan kuma da turaren wutan jahannama to kaga wa'annan mala'ikun da za su sauko din to su ne tawaffatu rusuluna kenan su ne mala'iku masu karɓar rai domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa za su zo su zauna a daidai kansa mutumin kirki suna masa taɗi suna masa albishir suna dannansa mutumin banza kuma suna masa mummuna albishir abshir billazi yasu'uka albishirinka goro yau zaka fara gamuwa da bakin ciki kaga wannan shi albishir din yafi bakin cikin bata rai dan galibi in kaji an ce ai ma mutum albishir ai kyakkyawan abu ne ubashirin ladina amanu wa aminu salihati anna lahum jannatin tajri min tahti al-anhar kaga Allah ce kai ma wadanda suka yi imani suka yi aiki na gari albishir cewa suna da aljanna ai ubashirin ladina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim to amma kaga har a qur'ani ma da Allah ya tashi bakantawa munafikai sai ce a musu albishir wani albishir da azaba mai daɗi bashiril munafiqina bi anna lahum azaban alima yanzu kamar misali ne mutum ya gamu da kai albishirinka goro wane ya biya maka kudin aikin haji kaga wannan abun farin ciki ne albishirinka goro ka samu promotion a wajen aiki albishirinka goro ka samu kazana alheri amma albishirinka yana rawan jiki yana albishirinka goro mahaifiyanka ta rasu kaga yawa kaga wannan ai duk sanda ka tuna shi bayan an yi mutuwar mata wuce amma an ka tuna shi zaka yi bakin ciki kana ganin zaka yi bakin ciki saboda ya kawo maka mummuna albishir su kaga suna zuwa su ce albishirinka duk wani abun da zai bakanta maka rai yau zaka gan shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce suna zaune suna taɗin nan har sai mala'ikan mutuwa sai zo to in ya zo in ya karɓa ran manzo Allah ya ce ba za su bashi a hannun zarire kyaftawan ido ba sai su karba sai su saci wannan likafanin to kaga shi mala'ikan mutuwa asalin shi ke cire ran daga jikin mutum shine kulli tawaffakum malakul maut kina su kuma wa'annan su ne ƴan kwamitin aikin sa su ke taya shi aiki saboda haka in ya karba to su zai ba su su za su tafi da shi shine tawaffatu rusuluna kenan sannan gaba ɗaya aikin yana gudana ne da izinin wa da izinin Allah to nan ne Allah ya tawaffal anfusu yuto hina mautiha to kaga wannan zai nuna mana dole ne wannan gaba ɗaya mu yi imani da su to wannan babu shakka kowa ya sani cewa akwai lokacin da za a zo a wayi gari babu shi kuma kowa ya san cewa zai mutu wannan ko shakka babu kowa ya san wannan babu shakka wannan babu kokonto a ciki Allah ka samu gaba da duniya lafiya eh shi yasa zaka ga Allah yana nuna mana wato in dai mutum ya zo duniya to duk abin da za a yi a duniya drama ce kawai wasan kwaikwayo ne shi yasa da Allah ka dauki irin misali suratul mu'minuna da Allah yayi bayanin matakan da yake bi da ya bi wajen halittar dan adam wala qad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata izaman fa kasawnal 'izama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin kaga Allah yayi bayani an halicci annabi adam daga turbaya aka zo aka ci gaba da halittar zuriyarsa daga dugon maniyi daga nan koma gudan jini daga nan koma gudan tsoka daga nan a sama wato kashi a lullube kashin da tsoka da nama sannan har a tada mutun ya zama cikakken dan adam Allah ya ce madalla albarkatun Allah sun yawaita mafi kyawun masu halitta kaga yanzu ba an gama halitta ba yanzu ya zama cikakken mutum to ba a yi mai bayanin a'a ya rayu a waje kaza yayi primary a waje kaza ba yayi secondary a waje kaza yayi aikin gwamnati a waje kaza yayi retire shekara kaza yayi wane ne saboda duk wannan wasan kwaikwayo ne ko sai aka cire shi sai aka ce ana gama halittar thumma innakum ba'da zalika lamayitu ana gamawa kawai sai aka ce to kuma bayan nan sai ku mutu ina abun da ya faru tsakanin rayuwa da mutuwa shi wannan an cire shi saboda shi wannan duka wasa ne kawai amma na gaskiyan dahir shine zuwan ka duniya da kuma komawa zuwanka duniya da komawa amma anan kan duk abin da za a yi to wasan kwaikwayo ne sai sa koyi sai aka zaftare shi aka aje shi a gefe thumma innakum ba'da zalika lamayyitun
salli ala muhammad salli ala muhammad salli ala muhammad
Allah ya ce kuma sannan kuma ku sani ranan tashin alkiyama za a tada ku za ku tashi a gaban Allah ran tashin alkiyama Allah ya samu dace malam yace wa bi'azabil qabri liman kana lahu ahlan sannan kuma mun yi imani da azaban kabari ga dukkanin wadda ya cancanci a yi mishi azaba azaban kabari wannan wato abu ne wanda yake tabbas kuma ayoyin alkur'ani sun tabbatar da cewa akwai azaba barzakhiya domin idan aka ce azabul kabari ibara ce aka yi amfani da shi amma in an ce azaban kabari ana nufin azaba da za a yi ma mutum a rayuwar da zai tsakanin mutuwa da tashin alkiyama koda kuwa a ce ba a saka shi a cikin kabari ba koda bai cikin kabari shi yasa Allah da kansa yake bayani akan fir'auna da mutanansa da yace wa haqa bi ali faqahu Allahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul azabi kaga Allah yace wato mummunar azaba mugunyar azaba za ta diski fir'auna da mutanansa wace irin azaba sai ce annaru yu'raduna 'alaiha guduwan wa ashiya wuta ce za a dinga bujiro da su a gaba ga wutan jahannama safiya da maraice sai Allah ya ce to wa yawma taqumu sa'atu ran da alkiyama za ta tsaya kuma kaga kenan wannan ya nuna wannan da aka fada a farko ya faru ne kafin tashin alkiyama saboda haka a rayuwarsu ta barzakhiyyan nan a wannan yanayin da suke ciki Allah ya ce to za a dinga bijirar da su ana zuwa ana musu wato ana kai su wutan jahannama su sha hantsi a bakin wuta sannan da yamma ma a kai su su yammaci a cikin wutan jahannama sai to sai Allah ya ce kuma in kiyama ta tsaya to adkhilu ala fir'auna ashaddal azab Allah zai ce ku shigar da fir'auna da jama'ansa mafi tsananin azaba kaga kenan wannan ya nuna mana ashe wannan dan tsakatsakin da aka ce za a dinga kai su da safe da kuma yamma kafin tashin kiyama ne dan shi yasa aka ce in kiyaman ta tsaya kuma za ta shiga mafi munin azaba sannan a wata aya Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa fadharhum yakhud fadharhum hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aquna yawma la yughni anhum kayduhum shay'an wala hum yunsarun wa inna lilladhina zalamu 'adaban duna dhalika walakinna aktharahum la ya'lamun. Allah ya ce ka bar su su ci gaba da duk abin da zasu yi har sai sun gamu da ranan da zasu mutu, ranan da za a kashe su. Allah ya ce yawma la yughni anhum kayduhum shay'an, ranan da kaidun su ba zai amfanar da su da komai ba. Wala hum yunsarun, an je gaban Allah kuma ba za su ba za a taimake su ba za su shiga wuta. Sai Allah ya ce wa inna lilladhina zalamu azaban duna zalika, kafin a je alkiyama su sha azaba, to azzalimai suna da wata azaba koma bayan wannan, shine azaban barzakhiyya kenan, azaban kabari. Walakin aktharuhum la ya'lamun, amma da yawa yawan su Allah subhanahu wataala ya ce ba su sani ba. Saboda haka wannan yana tabbatar mana cewa akwai azaba a cikin kabari. Sannan wasu ali munkarin wa nakirin fi kabarihi, akwai tambayan da munkar da nakir za su yi wa mutum a cikin kabarinsa. Munkar wa nakir za su zo za su tambayi mutum a cikin kabari, an rabbihi za su tambaye shi game da ubangijinsa, wa dinihi da addininsa, wa nabiyihi da annabinsa, alama ja'at bihi al-akhbaru an rasulillah sallallahu alaihi wa sallama, abisa siffan yadda hadisai suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wa ani sahabati da kuma bayanin sahabbai ridwanullahi alaihim, amincin wato yaldan Allah ta tabbata gare su. Malam yace wal qabru, shi ko kabari ka ganshi rawdatun min riyadil janna, ko dai ya zama wato dausayi daga cikin dausayoyin aljanna, aw hufratun min hufarin niran, ko kuma ya zama rami daga cikin ramukan wuta. Kabari in kaga an sa mutum a ciki, to sundukul amal kenan, akwatin da zai girbi aikinsa kenan a ciki. Ko dai ya zama rami daga ramukan wuta, Allah ya tsare mu, ko kuma ya zama dausayi daga cikin dausayoyin aljanna, Allah ya sanya mu ciki. Yace wa nu'minu bil ba'thi, sannan mun yi imani da cewa bayan an mutu za a tashi. Wa jazail a'mali yawmal
qiyamah,
sannan mun yi imani da cewa Allah zai saka mu kowa akan ayyukansa ranan tashin alkiyama. Wal ardi, sannan za a bujiro da kowa a gaban Allah. Yawma idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiya. Wal hisab, sannan akwai hisabi, kowa za a yi mishi hisabi. Wa qira'atil kitab, akwai littafi da za a ba mu kowa a ce iqra' kitaba kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba. Was sawab, akwai sakamako. Wal iqab, akwai ukuba, akwai lada, akwai ukuba. Was siradi, akwai siradi da za a tsallaka kafin a isa aljanna. Wal mizan, akwai mizani da za a gwada ayyukan bayi. Eh, wal wasnu yawma idhil haq, Allah ya ce wallahi gwada aikin bayi ran tashin kiyama, Allah ya ce wallahi gaskiya ne, da gaskiya ne ba wasa bane. Malam yace wal jannatu wan naru makhluqatan, mun yi imani cewa wuta da aljanna Allah ya halicce su tuntuni akwai su. La tafnayani abadan, ba za su taba gushewa ba. Wala tabidan, ba ran da za a ce babu su, ba za su gushe ba. Fa inna Allah ta'ala khalaqa aljannata wan nara qabla alkhalq, domin Allah ya halicci wuta da aljanna tun gabanin ya halicci bayi. Tun kan a halicci bayi aka halitta musu ga makoman su nan, ko mai kyau ko mara kyau. Wa khalaqa lahumā ahlan, sannan kuma kowanne Allah ya halitta musu wato ainifin iyalai wanda ya halicce su dan wannan wajen. Faman sha'a minhum ila aljannati fadlan minhu, duk wanda Allah ya ga dama ya sashi aljanna to falala ce daga Allah. Wa man sha'a minhum ila an-nari adlan minhu, duk wanda Allah ya ga dama ya ajiye shi a wuta to wannan a wato ainifin a adalci ne daga Allah. Wa kullun ya'malu lima qad furiga lahu, kowa kuma zaka ga ya kama hanyar aikin da dan makoman da aka halicce shi. Wasa'irun ila ma khuliqa lahu, kuma kowa yana kan hanyar zuwa ga inda aka halicce shi dan wannan wajen. To kaga yanzu anan akwai abin da ya kamata mu lura da shi, shine Allah ya halici wuta ya kuma halici aljanna wannan wuta da aljannan da Allah ya halitta kowanne kuma ya halitta musu da wuta da aljanna din Allah ya halitta waɗanda za su shiga ga waɗanda za su shiga wuta ga kuma waɗanda za su shiga aljanna wannan Allah ya halitta to abinda zamu dauka anan shine kamar yadda akwai wanda nake ganin shi a social media yana tambaya ce yake yi akan me yasa tunda an ce Allah ya san duk abinda bayi za su aikata to me yasa Allah ya bari kafirai suke kafirci kuma daga ƙarshe kai su ta bayan kuma Allah ya ce baya zalunci tambaya ce yake yi saboda haka yace da shi akwai waɗanda Allah ya halicce su ne aslan dan su shiga wuta Allah ya halicce su ne dan su shiga wuta sai ce to amma Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu ayan qur'ani ne wannan cewa ban halicci mutun da aljanna sai dan su bauta mu yace wannan gaskiya ne amma ni ma kuma ina da ayan qur'ani da Allah ya ce akwai mutane da yawa da aljanu da yawa wanda ya halicce su dan su shiga wuta wala qad zara'na li jahannama kathiran min aljinni wal ins Allah ya ce mun halitta ma wutan jahannama da yawa cikin mutane da aljanu da yawa Allah ya ce mun halicce su ne cikin mutane da aljanu dan kawai su shiga wuta sannan kuma ayar da kace Allah ya ce ya halicci mutane da aljanu dan su bauta masa ai Allah bai ce maka kuma duka mutane da aljanun da su bauta masa ba haka Allah ya faɗi a cikin alkur'ani ba alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash-shamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wash-shajaru wad dawabu sai ce wa kathirun minan nas sai ce kuma wa kathirun haqqa alaihi al-azab wato Allah ya ce shin baka lura ba cewa Allah duk abin da ke sama da ƙasa suna ma Allah sujjada yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash-shamsu wal qamar da rana da wata wan nujum da taurari wash-shajar da bishiyoyi wal jibal da duwatsu wash-shamsu wal qamar wan nujum wal jibalu wash-shajar wad dawabu da dukkan sauran dabbobi sai ce wa kathirun minan nas wadancan da aka lissafa da duwatsu da bishiyoyi da rana da wata da taurari da dukkan sauran dabbobi dukan su ba wanda ya bauɗe a cikin su ba wata dabba guda daya da ba ta yin abin da Allah ya ce ai ba wani dutse daya da ya bauɗe ba wata bishiya daya da ta kauce amma da aka zo kan mutane sai aka ce wa kathirun minan nasi akwai da yawa cikin mutane suna sujjada bayan haka kuma wa kathirun haqqa alaihi al'azab akwai da yawa kuma wanda kalmar azaba ta riga ta tabbata akan su to saboda haka su akwai waɗanda Allah ya halicce su ne aslan don su zama makamashin wuta don su zama makamashin wuta to da ya halicce su don su zama makamashin wuta saboda adalci daga wajensa adalci daga gunsa to sai ya daura su akan turban kafirci wannan adalci ne daga Allah kuma la yusalu amma yaf'alu wa yusalu ba a tambayin shi dan me bayinsa ne kuma ganin daman sa yasa ya halicce su dan su shiga wuta to haka zaka sallama na'am ba zaka tambaye Allah dan me ba iyakaci abin da yake shine in kaga kai Allah ya daura ka akan turban alheri to gode ma Allah falala ce ta Allah ka kuma roke shi ya tabbatar da kai akai amma wanda Allah ya kai shi wuta to baka da ikon kuma ka ce kuma dan me yasa kuma Allah ya san zai kafircin kuma ya bar shi Allah ya san zai kafircin kuma ya san zai shiga wuta daga ƙarshe kuma adalci ne na Allah adalci ne to shi yasa mallam yace wuta da aljanna suna nan Allah ya halitta musu wanda za su shiga cikin su in kaga mutum an kai shi aljanna to falala ce in kaga mutum an kai shi wuta to wannan kuma adalci ne adalcin Allah ne saboda haka shi yasa kamar yadda na ambata mana a baya idan har Allah ya ce zai yi ma mutum mu'amala ta adalci to ba zai kai labari ba in dai adalci za a maka ba za ka yi labari ba abinda zai sa ka tsallake shine falalan Allah
amma in adalci za a maka ba za ka haihu ba. Don ku adalci shine tit for tat ne, shine adalci ba daga kafa. In kai mummuna in a rubuta ba gogewa, duk istighfarinka sai dai a rubuta maka ladan kai istighfari amma ba za a goge wannan zunubin ba, din an ce kar kai kuma kai. To wannan shine shi karan kanshi samar maka istighfarin, ai shi ma falala ne, falala ne. Dan inda adalci za a maka to wada kawo istighfarin ba, kana yi kawai to an rubuta shi, an rubuta shi kenan, ba ran da zai gumi. Amma saboda wato falala irin ta Allah, to falalan Allah da zaka gamu da shi kuma shine in kai mara kyau a yafe maka, in kai mai kyau a ninka. To wannan falalan Allah kenan, falala kenan. To duk wanda kaga ya hai to da falalan Allah ya hai, duk wanda kaga ya tsallake to da falalan Allah ya tsallake. Amma in aka ce adalci ne to wallahi ba wanda zai kai labari, ba wanda zai kai labari. A yanzu ko mota ce aka tsare a checkpoint, wata mota ce aka ce maka in aka bi ta daki daki ina kaza ina kaza ina kaza ta tsallake, ko da motan biya ya oce kuwa, sai dai kawai a rurrufa a wuce. Ina takardar mota na ownership ɗinka, gashi nan. Ina insurance, gashi nan. Ina wane ne, gashi nan. Ina wane ne, gashi nan. Ina fire extinguisher ɗinka, gashi nan. Ina da zobe blade ɗinka, ban da shi faka a gefe, ba shi kenan ba. To amma saboda in an zo koyi kawai sai a wuce a tsallake. Saboda ka in aka ce ko a duniya ne aka ce adalci ne za a yi maka komai daki 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 daki, to shi kanshi mai binciken kan shi ma ba zai haihu ba, shi kanshi mai binciken kan ba zai haihu ba. Allah ya ji kan Malam Albani yana bayani, ya taso daga Katsina zuwa Zaria, sai wasu 'yan sanda suka tare shi, sai suka ce ustazu ba ka a gefe, sai me ya faru? Ce fitilanka ta gaba ta fashe. Ce gaskiya ce fitilata ta gaba ta fashe, amma kuma kulli motar ku ta ku guda biyu ce ma ta fashe. Ce maza 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 yi sauri ka wuce karka jika mana aiki. Shi kanshi mai binciken ya san in aka bincike adalci shi ba zai haihu ba, saboda haka ya tsare wannan fitilanka guda ɗaya ta fashe, shi kuma tashi motar fitila biyu ce ta fashe, motar 'yan sanda ba fitila. Kaku ai case ya zama complicated, an samu matsala. To saboda haka wannan shine adalcin Allah, saboda haka kowa ya ji maransa, duk abin da Allah ya yi daidai ne ko menene. In Allah ya ga dama ya kai mutum aljanna, wallahi daidai ne, falala ce. In ya ga dama ya kai mutum wuta, daidai ne, adalci ne. Yawwa, adalci ne tsantsa. Adalci ne tsantsa. Allah ya samu dace. To wayannan gabobin da muka wuce akan abun da ya shafi a tambayan kabari da azabin kabari da ni'iman kabari, akwai hadisin Bara bin Azib wanda ya kamata mu karanta shi, amma na tsallake shi ne muka kara gabobi na gaba, saboda hadisin yana da tsawo, kuma in mun fara shi lokaci zai kure mana, bamu kai karshen shi ba. Saboda haka in Allah ya kai mu sati mai zuwa insha Allah za mu fara karanta hadisin kafin mu daura daga inda muka tsaya. Abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, inda muka yi kure Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين.